Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahouse.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiyar Juma'a ta babbar rana 20 ga watan October shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Amurka ta fara binciken yadda aka kashe mata sojoji hudu a jamhuriyar Niger yayin da wasu manyan jami'an kasar suka ce akwai yiwuwar Koreya ta Arewa ta iya kawo hari akan Amurkan nan da wasu watanni. Sannan za ku ji cewa jami'a mai mulki a Kenya ta dauki wani mataki akan shugaban yan adawa Raila Odinga yayin da ya rage kasa da mako guda a sake zabe.
Kanin labaran kenan aka ji. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana kasar Turkiya don halartar taron kolin kungiyar kasashe masu matsakaicin arziki inda ya gana takwaransa na Turkiya.
Na farko dai akwai bukatar haɗin kai da goyon bayan juna akan matsalar yaki da ta'addanci, saboda duka kasashen mun guda biyu suna da matsala da ta'addanci.
Za ku yi cewa gwamnatin jihar Borno ta ƙaryata jita-jitar da ake yadawa na cewa ana yi wa 'yan firamare allura a kada cibiya.
Babu wanda muka bashi dama da ya shiga makarantun nan domin yayi wa dalibai allura wanda kuma zai kasance musu illa rayuwarsu.
Haka kuma za ku ji gwamnatin jihar Bauchi ya mayar da martani ga gwamnatin tarayya kan batun kuɗin albashi da kuma kuɗin Paris Club. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Jami'a Aliza ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a jiya Alhamis ya ce rundunar sojin ƙasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin Amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar Nijar a farkon watan nan. A ranar 4 ga watan Oktoba, mayakan IS suka kai harin kwanton bauna a kan dakarun Amurka haɗe da na jamhuriyar Nijar, waɗanda su ma aka kashe musu jami'an tsaronsu hudu a harin. An farma dakarun Amurka na musamman ne jim kaɗan bayan sun kammala wani taro da shugabannin yankin a lokacin suna shirin shiga motocinsu, kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka, amma ya nemi da kada a bayyana sunansa saboda ana gudanar da bincike kan wannan hari. A jiya Alhamis, daraktan gamayyar rundunar sojin Amurka Laftanar Kanan Kenneth McKenzie ya kare sukar da ake wa sojin Amurka kan dalilin da ya sa sai da aka kwashe sa'o'i 48 kafin a gano gawar Saje La David Jensen, wanda yana ɗaya daga cikin sojojin Amurka hudu da aka kashe bayan an jima da kwashe sauran abokanan aikinsa. Ba wai mun bar shi bane a baya, mun yi ta bincike har sai da muka gano shi, sannan muka maido da gawarsa gida, inji McKenzie yayin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida.
Wasu manyan jami'an Amurka guda biyu sun ce akwai yiwuwar Koreya ta Arewa ta iya kawo harin makaman nukiliya akan Amurka nan da wasu 'yan watanni masu zuwa. A jiya Alhamis, daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar CIA Mike Pompeo ya faɗa a wani taro a nan Washington cewa yana cikin matuƙar damuwa kan yadda Koreya ta Arewa ke ƙara zafa barazanarta da kuma yiwuwar haifar da gwagwarmayar neman mallakar makaman nukiliya a tsakanin ƙasashen da ke a yankin gabashin Asiya. Ya kamata mu rika ɗauka tamkar sun cimma wannan buri nasu ne, in ji Pompeo a lokacin da aka tambaye shi kan yiwuwar Pyongyang za ta kawo hari akan wasu muhimman wurare a cikin Amurka. Tuni sun riga sun yi nisa wajen cimma wannan burin, yanzu an kai wurin tunanin ta yaya za a iya ja musu birki. Bayan haka ne kuma a ranar Alhamis, mai ba da shawara akan harkokin tsaro Janar HR McMaster ya ce hukumomin Washington na faɗi tashin ganin an shawo kan wannan lamari ba tare da an kai ga ɗaukan matakin soja ba. Waɗannan kalamai na Pompeo da McMaster na zuwa ne yayin da ta tada jijiyar wuyan da ake tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa ke ci gaba da zafafa bayan gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da Koreya ta Arewa ta yi a watan da ya gabata, wanda shi ne na shida a jumlance da gwaje-gwajen da ta sha maimaitawa na makaman da jami'an leƙen asiri suka ce sun haɗa da makaman masu linzami masu tafiyar matsakaici da dogon zango.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jam'iyya mai mulki a Kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kimbin umarninta kan madugun yan adawan kasar Raila Odinga, inda ta yi ikirarin cewa Odinga da magoya bayansa suna zagon kasa ga zaben shugaban kasar da za a sake a makon da ke tafe. Jam'iyyar ta Jubilee ta shigar da karace a gaban kotun kolin kasar a jiya Alhamis, yayin da Odinga ya tsaya tsayin daka akan cewa shida ga mayar jam'iyyar ta nasa ba za su shiga zaben ba, wanda za a yi a ranar 26 ga watan Oktoba nan. A cewar Odinga, hukumar zaben ta IEBC bata shirya zaben ba, saboda haka a maimakon a yi wannan kwamacalar a barnatar da kudaden jama'a da lokaci ya kuma na mu janye daga zaben, kamar yadda shi Odinga ya faɗa wa manema labarai. Sai da kuma a jiya Alhamis, sakatare janaral na jam'iyyar Jubilee da ke mulki Rafael Tuju ya ce har yanzu Odinga bai mika wa hukumar zaben wasikar janyewa ba. A ranar 1 ga watan Satumban wannan shekara ne kotun kolin kasar ta Kenya ta soke zaben farko da aka yi, tana mai cewa an tafka kurakure a lokacin tattara kuri'u, hukuncin da ya soke nasarar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya samu. Kotun kolin ta baiwa hukumar zaben ta IEBC umarnin ta sake zaben zabe nan da kwanaki 60.
Shugabannin tarayyar Turai sun yi alkawarin ba da ƙarin kuɗaɗe a jiya Alhamis domin taimakawa Italiya da Libya wajen daƙile kurarar bakin haure daga arewacin Afirka da ke ƙoƙarin isa nahiyar ta Turai. Muna da ƙwaƙwarar dama da za mu iya rufe hanyar nan ta tekun Mediterania, a cewar shugaban majalisar ƙungiyar ta EU Donald Tusk, yayin da yake ganawa da manema labarai a taron ƙolin da aka yi a Brussels. Bayanin na Tusk na nuni da tsallaka teku Mediterranean mai cike da hadari da bakin haure ke yi tsakanin Libya da tsibirin Lampedusa da ke Italiya, mashigi na farko da bakin hauren ke isa ta nahiyar ta Turai. Dubban mutane ne suke halaka yayin da suke kokarin tsallaka tekun a cikin jiragen kwale-kwale marasa inganci, ko kuma idan masu safarin mutane sun yasar da su akan tekun. Hukumomin Italiya sun ce adadin bakin hauren da ke tasowa daga Libya ya ragu da kashi 20 cikin 100 a bana, tun bayan da suka hada kai da takwarorinsu na Libya wajen daƙile kularar bakin hauren.
Wasu alkalai hudu da 'yan adawa suka nada na ƙasar Venezuela sun samu mafaka a ƙasar Chile bayan da suka guje wa ɗaurin gidan yari. Abin da zan iya cewa a yau shi ne an tilasta mana mun bar ƙasarmu ta Venezuela da muke ƙauna, amma kuma wata ƙasa ta karɓe mu hannu biyu, kuma za ta ba mu kariya da 'yancin walwala, in ji mai shari'a Beatrice Ruiz yayin da take ganawa da manema labarai a filin tashin jirage na birnin Santiago a jiya Alhamis. Rahotanni sun nuna cewa wani alkali da shi ma aka ba mafaka a ƙasar ta Chile na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ƙasar Turkiya domin halartar taron kolin ƙungiyar ƙasashe masu matsakaicin arziki guda 8 wanda Najeriya ke ɗaya daga cikinsu. Wakilin Muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu, wanda kuma ke cikin tawagar shugaba Buhari, kan muradin da ake fatan cimma a wannan ziyara.
To, na farko din ka san akwai muhimman abubuwa kamar guda uku da mu da muka tashi tafiya muka je da su a zukatunmu ko a zuciyar shugaban ƙasa namu. Na farko dai akwai buƙatar haɗin kai da goyon bayan juna akan matsalar yaƙi da ta'addanci, saboda duka ƙasashen nan guda biyu suna da matsala da ta'addanci, su kai tsaye na ISIS da Daesh da suke fama da su a nan, ko kuma Boko Haram da yake tana da dangantaka da ISIS ɗin nan. Banda haka kuma akwai ƙungiyoyi na fitina na cikin gida, kai ka san su suna da nasu waɗanda suka ce, wanda suka yi ƙoƙarin juyin mulki a shekara da ta wuce suka ce 'yan ta'adda ne su. Kuma ka san akwai 'yan ta'adda na ɓangaren kudu maso gabas na Najeriya, 'yan IPOB da har a cikinsu aka ce suna da dangantaka da wasu jami'ai a nan Turkiya. Saboda haka wato magana ce da kama mana mu kama musu akan wannan magana. Banda haka akwai maganganu kamar da suka shafi tattalin arziki da buƙatar nemo masu zuba jari su zo Najeriya su kafa masana'antu da harkar kawo cigaban tattalin arziki, ɓangaren noma, ɓangaren ilimi, ɓangaren man fetur da sufuri da kuma abarwa.
To, kamar a wannan ganawar ta farko da aka yi, shin an ga masu saka jarin nan, an ga manyan jami'an ƙasar Turkiyya din kamar masu kula da sha'anin noma ko cinikayya da suka halarci wannan ganawar, kuma in an yi daga Najeriya bangaren Najeriya akwai wanda kamar za su gana da su din ne ko me akai akai?
Wato a babu tawaga ta ƴan kasuwa a wannan ziyara ta. Amma kai ka san irin shugabanci na shugaba Erdogan na Turki shugaba ne mai ƙarfi ne cikakken iko a wannan tsarin mulki nasu. Shi ke waye zai turo su masu zuba jari akan harka kamar yanzu matacin man fetur da yace kan ce wannan iratan da matsala da matacin man fetur zai turo su zo su kaba.
Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa. Gwamnatin jihar Borno ta karyata jita-jitar da ake na yadawa ta kafafen sada zumunta na cewa wasu mutanen da ba a san ko su waye ba suna yi wa yara ƴan makarantar primary allura aka da kuma cibiya. Ga rahoton da Haruna Dauda ya hado mana.
Kuma Musa Ino Kubo shine kwamishinan ma'aikatan harkokin ilimi na jihar Borno.
Babu wanda muka bashi dama da ya shiga makarantun nan domin yayi wa dalibai allura wanda kuma zai kasance musu illa a rayuwarsu. Wannan gwamnati bata bada dama ma kowa ba, kuma ba a yi haka din ba. Wayanda suke yada wannan jite-jite domin su sami biyan bukatansu na wani dalilansu, amma ba wai don zaman lafiya ba. A kwana-kwanan nan da ƙyar muka bude makarantun nan, kuma yanzu mun hau tafarkin samun zaman lafiya da cin gaba wannan makarantun. Bai kamata kuma kawo mana rudani wanda zai kawo mana matsala a zamantakewa da kuma cin gaban wayannan makarantu namu na wannan jiha ba.
Alhaji Kaka Ali Abade shine babban sakatare a ma'aikatar da ke kula da makarantun primary na birnin Maiduguri.
A Facebook da WhatsApp a Southern States din nan sun baza irin wannan abu ya faru. Ni da kaina na gani a Facebook sun nuna wata yarinya an mata allura a gabanta wani abu ya fita da sauransu. Ina ga irin wayannan fade-faden ne. Ba wanda zaka kama shi yace maka ga gaskiya ga wannan abun da yake tafiya.
Ta Sulemele dai shine babban director a matakin farko na harkokin kiwon lafiya a jihar Borno, wanda kuma ya karin hasiye game da rigakafin da yace sun gudanar a jihar Borno, kuma bai shafi wannan jita-jitan da ake yadawa ba.
To alhamdulillah mun yi immunization na kwana 4 ya kare ran 30 da ya wuce. Wannan matsalan bai taso a lokacin ba saboda wannan ayyukan da aka yi. Kuma rigakafin da muka yi a waɗannan kwanaki hudu din ma na ɗigawa baki ne, ba abin da ya shafe shi da allura. Na biyu kuma duk wani wanda zai wani abu game da allura a Borno, a nan muke zanna mu tsara shi, ba wanda zai je ya tsallaka ya je ya immunization anywhere ba da sanin mu ba.
Jihar Borno dai yana da kimanin makarantun primary kusan 1,800, wanda kuma ake sa ran za su ci gaba da gudanar da karatunsu a yau din nan sakamakon shawo kan wannan lamari na jita-jita da ya sa aka dakatar da karatun a jiya. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Bauchi ya mayar da martani ga gwamnatin tarayya kan batun biyan albashi da kuɗin Paris Club da jihohi suka karɓa. Ga wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani.
Biyo bayan caccakar gwamnoni da shugaba Buhari yayi kan gazawar wasunsu ga biyan albashi, gwamnan Bauchi barista Muhammad Abdullahi ya ce kuɗin nan na Paris Club da gwamnatin tarayya ta basu kuma yanzu suke neman ƙari haƙƙinsu ne, ba wai wata kyauta ce ko bullu suke karɓa ba. Gwamnan da yake magana bayan taron majalisar tattalin arziki ya ce ba daidai ne ake zargin jihohi da rashin biyan albashi ba. Yana mai buga misali da jihar Benue da ya ce ta gaji bashin albashi da ya wuce hankali.
To ire-iren waɗannan jihohi ne basu sun biya albashin nan ba, kuma a batun da muka zo da shi gaban shugaban kasa ba wai cewa muke shugaban kasa nan take ya dau kudade bayar ba. Wayannan kudade fa bashi ne na gwamnatin tarayya ta ci na jihohi da ƙananan hukumomi shine ake biya.
A bangaren sa a Bauchi, gwamnan ya ce yana biyan albashin ma'aikata akan kari.
Tun zamanin da aka karbi kasan farko basu suka London da Paris Club, jihar Bauchi ta biya albashi, ta biya pensho, wanda daga lokacin zuwa yanzu sai dai ma mu biya albashi kafin lokacin sa.
Hakanan bayan taron, gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ya musanta raɗe-raɗe din sojoji na gudanar da allurar rigakafin ƙyan dambiri da har ma aka kalawa sojojin yaɗa cutar da gangam.
Labaru da ke fitowa ƙyan dambiri ya bazu jihohi. An yi bayanin cewa ba gaskiya ba ne. Jiha guda ce Bayelsa, zargi da ake yi cewa sojojin Najeriya na allurar rigakafi wasu wurare cikin Najeriya ba gaskiya ba ne. An ce babu inda sojoji suke aikin rigakafi ko kuma aka kira su taimaka da maganar rigakafi, balle ma su yi wani abu wanda ake na asha. cikin bayanin da gwamna Abia ya yi, ya yi bayani ya ce, ai, ita hukumar soja ɗin nan, ai, duk 'yan Najeriya na cikinta. Don haka ba ya yiwuwa hukuma da take da irin wannan tattaron jama'a a zarge ta ma da, amma yi tunanin in ma ba a yaba musu wani ƙwazon da suke, to ba za a rena musu ba.
Har yanzu dai akwai jihohi da dama da ba su biya albashin ma'aikata ba a tsawon watanni bayan aikin tantance ma'aikata da bayyana gano na bogi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida da Sale Shehu Ashaka, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimanin mutane 95,000, kuma ta kan kama kusan mutane miliyan 3 da ke sa kasashe yin hasarar dala biliyan 2 na tattalin arzikinsu. Za mu dubi taswirar da kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abinda za mu fara duba ake nan, kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Manyan kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalera kan shekara ta 2030. Shekaru 13 kenan idan Allah ya kai mu. Burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalara ke yi da kimanin kashi 90 daga cikin 100 ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutan. Kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauki kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na kasar Switzerland. Kungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalara ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara kamari da canjin yanayi da kuma ƙaruwar yawan jama'a. Yanzu haka ƙasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalara. A ƙasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta. Shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon ɓullar annobar cututtuka na ƙungiyar lafiya ta duniya, Peter Salama, ya ce wuraren da aka fi fama da ɓullar annobar kwalara ba su da yawa, to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cutar.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution to control.
Yace domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin Saharan Africa, kimanin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalara. Yace idan za su auna ruwa da hanyoyin tsaftace muhalli da ɗaukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata, to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaɗuwar cutar ta kwalara. Peter Salama yace tuni taswirar kawo ƙarshen kwalara ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici. Misali,
we've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a rapid decline of cholera cases in that conflict.
Yace sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, amfani da alluran rigakafin da ake digawa a baki a sansanonin yan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar, kamar alluran rigakafin da ake ɗiga a baki, za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru 150 kasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaduwar kwalara a kasashen su. A saboda haka su ma kasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsaftace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara? Kwanaki a lokacin da aka samu bullar annobar kwalara a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira da ke Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya, na zanta da Dr. Mannun Mustapha, ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin kwalara.
Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli, wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cikin su, a yi duk yanda za a samu a tsaftace muhallin daga na farko, a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi, akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida, a kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake, shine tsaftar muhalli. Da kuma tsafta ta ɗan adam, shine duk wanda ya je bayan gida, kowa babba da yaro, ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai, kuma kafin a shiga harka abinci an wanke hannu. Sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke, zama duk ruwan da za a sha ya bacin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, in ko ba an dafa shi ba a ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba, wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hali. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da dafaffe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla.
To daga batun kwalara kuma yanzu ga likitan ku nan, Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayanku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajji.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini Abba Daban a can ƙaramar hukumar Daban ta jihar Bauchin, Najeriya.
To
ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shansa tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu?
Wannan abin da ya bai maganin ciwon hanta hajiya.
Canfi ne ko?
Canfi ne hajiya.
To likita, tunda muna batun rake ne, akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To shan rake, akin san ta rake muke samun sukari.
To
sukari da sukari yawanci shi ne muke samu irin su, akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sai dan baka ƙarfi, shine shi suke kira glucose da sauran abubuwan da ke ake yi. Wannan ya shiga cikin mutum, yana taimaka, yana sa mutum, yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai. Amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba, amma dai da kima dai alhamdulillah.
To saboda haka kamar yadda kace, abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake. Malamin ya sake wata tambaya.
To
ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki?
Ruwan biro wannan ba dubbicin da ake ba, wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam.
A saboda haka shi ma dai canfi ne ko?
Shi ba wannan canfi ne.
To ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraronmu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi. Shin da farko yace menene warin kashi kuma menene alamomin sa?
To abin da ke kawo warin kashi yawanci rashin tsafta na farko. Kuka akwai dan sodan da abubuwan da suke cewa lokacin za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma wadansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake.
Ado ana gadin wannan ciwo?
A ba gadin shi ba a gadin wannan ciwo. Abin da ya kaba dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. Akwai wasu mutane wanda suke da kaman ciwon ciki wadansu wanda su kaman kai kusa da su. Suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji wari to wadansu akwai wasu mutane masu din ciwo amma wannan ba shi da yawa in dai mutum ko lokaci ya tsaftace komai mu hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai
to likita
in mutum ya tsafta kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya
to kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan a su kuma akwai taimakon da likitoci za su yi musu ko kuma su kuma
akwai dan su wadanda cikin bakin su akwai kisa akwai dan kwayoyin halitta ake kira bacteria wadansu abubuwan suna da yawa a bakin su wadansu kuma akwai dan su iya ciwo daga cikin ciki in suka yi yana sa wari in sun bude bakin su a ji wari to irin wadannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan.
To su kuma masu warin kashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan
ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai dan suko banda ma wannan akwai dan skill mai in dai kana kawai ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin nan.
To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dan ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu
eh mai yiwuwa yana faru amma dai in kana da shi ai zaka san kana da irin wannan warin kashi din hajiya
ana dai iya warkewa tsare kenan
ana iya warkewa da tsafta da sauransu ana iya warkewa in dai ka je wani likita za a bincika sosai.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya bamu labarai amma wannan karan a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a jiya Alhamis ya ce rundunar sojin ƙasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin Amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar Niger a farkon watan nan. A ranar 4 ga watan Oktoba mayakan IS suka kai harin kwantan bauna akan dakarun Amurka hada da na jamhuriyar Niger waɗanda su ma an kashe jami'an tsaron su hudu a harin. An farma dakarun Amurka na musamman ne jim kaɗan bayan sun kammala wani taro da shugabannin yankin a lokacin suna shirin shiga motocinsu. Kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka amma ya nemi da kada a bayyana sunansa saboda ana kan gudanar da bincike akan wannan hari. Wasu manyan jami'an Amurka har ila yau guda biyu sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta iya kawo harin makamin nukiliya akan Amurka nan da wasu 'yan watanni masu zuwa. A jiya Alhamis daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar ta CIA Mark Pompeo ya faɗa wa wani taro a nan Washington cewa yana cikin matukar damuwa kan yadda Koriya ta Arewa yake ƙara zafafa barazanarta da kuma yiwuwar ta haifar da gwagwarmayar neman mallakar makaman nukiliya a tsakanin ƙasashen da ke yankin gabashin Asiya. Jami'ar mai mulki a Kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kin bin umarninta akan madugun adawan ƙasar ta Kenya Raila Odinga inda ta yi ikirarin cewa Odinga da magoya bayansa suna zagon ƙasa ga zaben shugaban ƙasar da za a sake a makon da ke tafe.
To madalla masu sauraronmu a nan muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu rahotanni da kuma shirin kallabi tsakanin rawuna. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jedo ne wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jan. Ni Sarfilu Hashim kuma nake cewa sai an jima mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.